Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25314960. A Niger kuma ana kama muni a tashar TV Africa dake yamai kan mita 102.5 a zangon FM a gidajen radio masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya da Lal Duniya. A Ghana kuma ana jin muni a tashar Alpha Radio ta birnin kuma sai yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a bihausa.com ko ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Abdulaziz Adili Toro ne tare da Zahra Ufagi daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shirin wannan daren. A shirin namu na yanzu zamu leka Abuja Najeriya inda za ku ji cewa dakarun na rundunar kasuwancin kasashen yankin tafkin Chadi sun yi nasara akan wasu ƴan kungiyar Boko Haram.
Dakarun na rundunar kasashen yankin tafkin Chadin sun yi wani fafatawa mai zafin gaske a zirin yankin a wajajen kan iyakar Najeriya da Chadi.
Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta goyi bayan hukuncin da aka yanke akan alƙalin alƙalai.
Dukiya ce mai ɗimbin yawa aka same ta a hannunsa a bankuna daban-daban wanda ba zai iya bayanin ya kai sa mata hanyar halal ba da gidaje kwace-kwace ko'ina.
To kamar yadda kuka sani a kowace ranar Juma'a ta Allah muke bude muku layukan mu inda muke so ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan lamuran da suke cin ku tuwa ƙauriya. Lambar da za a kira ita ce 1-202-205-6555. Bayan haka muna kuma dauke da shirin wasanni a takaice daga Kamaru amma duk sai an sha kan labaran duniya.
Masu sauraro barkamu da wannan dare. Bayan mako guda da sojojin Sudan suka yi wa tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir juyin mulki, masu zanga-zanga suna ci gaba da neman wakilci da kuma mulkin farar hula. Khalid Alba, wanda yake zaune a dubban kilomita daga Sudan, yana lura da abubuwan da ke faruwa a Khartoum. Babban birnin kasar yana ci gaba da duba hanyoyin sadarwar zumunta. Yana kuma tuntubar hanyar sadarwa game da abubuwan da suke faruwa. Tun a watan Disamba masu zanga-zanga suka shiga gangami da ya kai ga hambare gwamnatin shugaban kasar al-Bashir wanda ya yi mulki na kusan shekaru 30. Sojojin kasar yanzu su ne ke rike da mulki amma masu zanga-zanga suna son gwamnatin farar hula wanda hakan ya haifar da jerin murabus da suka yi a sanadiyar rikice-rikice da tashin hankali. Dubban mabiya addinin Krista sun yi jerin gwano a yau Juma'a a wuri mai cike da tarihi a tsohon birnin Kudus, hanyar da ake kyautata zaton Isa Almasihu ya bi zuwa wurin da aka gicciye shi. Wasu daga cikin mabiya addinin suna ibada a yau Juma'a ta hanyar ɗaukar manyan katako a kafaɗinsu, yayin da kuma sauran suke addu'a da kuma karanta ayoyin littafi mai tsarki. Yayin da suke jerin gwano na al'ada suna tsayawa a wurare 14 da Isa Almasihu ya bi zuwa kursiya. Masu ayyukan ibada sun zo Isra'ila daga ko'ina cikin duniya don yin bikin ɗaya daga cikin kwanaki mafi tsarki na addinin Krista. Daga cikin masu ibadan akwai Frank Cardwell daga jihar Minnesota na Amurka, wanda yake cewa ina tsammanin kamar kana tafiya ne ta hanyar da Yesu ya yi tafiya, kuma ina jin addinin sosai sannan ina kasancewa cikin jin daɗi sosai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai bincike na musamman Robert Mueller ya bincike game da lokuta 11 wanda yake kyautata zato cewa shugaba Donald Trump ya karya doka a kokarin dakatar da bincikensa a kan ko Rasha ta yi katsalandan a zaben shekarar 2016 wanda Trump ya lashe zaben, amma a ƙarshe bai iya tabbatar da cewa shugaba Trump ya karya doka ba. Rahoton mai shafi 448 da aka fitar a jiya Alhamis ya tabbatar da cewa babu wata shaida cewa Trump ko masu yakin neman zabensa sun hada hannu da Rasha don yin shishigi a madadin shugaban kasa a zaben, da nufin kada yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Duk da yake binciken ya rubuta muhimmancin dangantaka tsakanin mutane da gwamnatin Rasha da kuma masu yakin neman zabensa, shaidar bata isa ta tabbatar da an yi laifi ba, in ji Mueller. Amma duk da haka rahoton ya nuna kokari da dama da Trump yayi na wajen kawo cikas da bincike na zargin korasha ta yi katsalandan a yakin neman zaben. Prime Minister kasar Mali Soumaila Babaye Maiga da dukkan membobin gwamnatinsa sun yi murabus a jiya Alhamis. Wata sanarwa daga ofishin shugaban kasar Ibrahim Babakar Keita ta ce shugaban kasa ya amince da murabus din na Prime Minister kasar da membobin gwamnatinsa. Wannan mataki ya zo ne bayan da tashe-tashen hankula a yankin tsakiyar kasar ciki har da kisan gilla a watan jiya na Fulani 160 wanda ake zargin mafarauta na dogon ne suka aikata. Majalisar Dinkin Duniya ta fitar da rahoto cewa a cikin shekarar da ta wuce fada tsakanin Fulani da al'umar dogon ya janyo mutuwar mata da yara da maza har guda 600. Makonni biyu da suka wuce an yi zanga-zanga a garin Bamako babban birnin kasar wanda nuna rashin amincewa da rashin ikon gwamnati na hana aiwatar da tashe-tashen hankula.
A gaida Zahra Ufage, labarin da aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kuma da yanzu sai rahotannin kuma zamu fara ne da rahoto daga Abuja Najeriya inda aka ce rundunar dakarun haɗin gwiwa na kasashen tafkin Chadi sun hallaka mayakan Boko Haram 39 a wani gumuzu mai zafi da suka yi. Wakilin mu Hassan Maina Kaina daga Abuja ya aika muna ƙarin bayani.
Dakarun na rundunar kasashen yankin tafkin Chadin sun yi wani fafatawa mai zafin gaske a zirin yankin a wajajen kan iyakar Najeriya da Chadi. Fafatawar da runduna ta biyu a bangaren Chadi da runduna ta uku daga bangaren Najeriya suka kaddamar da farautar neman masu wuta da kayar baya a gargashin farmakin nan mai take Operation Ancient Tafki sun fatataki mayakan na Boko Haram da kuma IS har ma sun halaka kalun wasu guda 39 a kauyen Cross Kawa dake dabda tafkin Chadin. Sanarwar da sojojin suka aiko mana mai dauke da sahanin kanar Ezindo Idima ta ce a bangarensu kimanin dakaru 20 ne suka samu rauni. Dakarun haɗin gwiwar kazalika sun kuma kwato motocin yaƙi biyu da manyan bindigogi irin na harbo jiragen sama da kuma tarin manyan bindigogi masu sarrafa kansu da kuma ƙarin wasu harsasai masu yawan gaske. Tuni dai babban hafsan hafsoshin rundunar tsaro na kasar Chadi General Tahir Erda da babban hafsan sojin ƙasa na kasar sun tsallako kan iyakar Najeriya inda takanas suka je harki nasara a yankin Manguno don jinjinawa dakarun bisa wannan hoɓɓasa. General Erda ya kuma sake zabar da mayakan bisa bukatar da ke akwai na gaggauta kawo ƙarshen mayakan na Boko Haram da kuma IS a zirin na yankin tafkin Chadi. A 'yan kwanakin nan dai dakarun na haɗin gwiwa na ci gaba da ƙara hallaka mayakan na Boko Haram da kuma IS a wannan ziri. To amma a cewar wani masanin tsaro Wing Commander MI Salman mai ritaya, rikice-rikicen da ke aukuwa a ƙasashen Mali, Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da kuma arewacin Nijar da masu sauran sassan da ke wannan yanki na daga cikin abin da ke ƙara rura wutar wannan rikici na yankin tafkin Chadin.
Alaƙar na da yawa. Alaƙar na farko akwai waɗanda suka zo ko da 'yan su 'yan Najeriya ne suka je suka koyi dabarun yaƙi a can. Sannan akwai su kansu 'yan wasu ƙasashen da suka koyi dabarun yaƙin da kuma suka iya fafata da kawai nan wuraren za su zo su ba da wa'annan. Sannan na uku wanda kuma ya fi kowanne muhimmanci shi ne kayan yaƙin da suke iya samuwa daga can. Wa'anda idan ka lura duka wannan yankin dama wa'annan sun daɗe wa'annan abubuwan nan. Kai kamun lokacin ma ka manta shin cewa ainihin a Chadi da sun yi fama da yaƙe-yaƙe. Akwai ɓangaren da Central African Republic ana yaƙi ko yanzu da muke magana. In ka duba yadda waɗannan wuraren suke wato yankin tekun Chadin ne yake sai ka duba cewa wuri ne da ya zo ya haɗe daga waɗannan duka wuraren.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina, har yanzu dai muna birnin tare Abuja inda gwamnatin Najeriya ta ce ta yi na'am da hukuncin da kotun da'ar ma'aikata ta yanke wa tsohon alƙalin alƙalai Mashaya Walter Onagan. Ga tattaunawar da wakilin Umar Faruk Musayi da Shehu Garba kakakin shugaban ƙasar Najeriya.
A daidai lokacin da Justice Walter Onenge wadda kotun ladabtar da ma'aikata ta kama da laifin malakar dukiyar da ta zarce hankali kuma har aka kwace ta aka maida ta guntun tarin Najeriya kuma shi ma aka sauke shi daga mukaminsa kuma aka hana ya rika kowane mukamin sai bayan shekara 10 guntun tarin Najeriya a daidai lokacin da yake cewa zai dauka kara guntun tarin Najeriya ta fito fili ta goyi bayan wannan hukuncin da aka dauka tana cewa wannan babban darasi ne ga sauran alkalai da lauyoyi da ma ƴan ƙasa waɗanda za a iya kamawa da zargin yin cin hanci da rashawa ko kuma yin badakala akan dukiyoyin jama'a kamar dai da Malam Garba Shehu wanda ya bada sanarwa tun farko yake bayyana mun a filin da ne da shi a Abuja
wasu kilan bada bayani akan me yasa gwamnati ta shi wannan magana a iya aiki na su ba ka san cewa ita majalisa ta masu shari'a ta aiko da shawara ta shugaban Umar Bari ya soke shi daga aiki cewa kai a soke shi daga aiki don a kare mutuncin shari'a a kare mutuncin kasa shi ka kare mutuncin cewa a shi da Buhari zai ke kungar mun shari'a na kasa idan aka kama rahoto cewa yayi mummunan aiki ko mummunan aiki kare mutuncin abin da ke shi kuma su ga shi wannan magana shi ka ce wannan magana hukunci da aka yanke hakika abu ne da ya kawo yarashi mace kusa ga jama'a don a fahimci cewa wannan yaki da rashin mutunci a cikin shugaban Muhammadu Buhari na ɗaya dai yana kan tafarki bai kauce ba na biyu kuma shi ne ba wai ɗan siyasa kawai aiki ne ba yaki da rashin mutunci ba har ne aiki da ɗan kasuwa da mai shari'a ma babu in dai ta kare doka ta yi rashin mutuncin hanci doka za ta kama kafin hukunci zai ke baya
to yanzu da yake an yanke masa wannan hukuncin kuma yana da dama an sani bisa ga doka cewa ya ɗaukaka ƙara amma tuni wasu suna ganin cewar kamar bita da kulli ne aka yi masa saboda dalilai na siyasa ko kuma samun wani biyan bukata
wanda duk zai faɗi wannan ra'ayi ya kau da kansa ga abubuwan da bincike ya nuna idan kai mai shari'a ne ka ɗaure wasu akan sunan baki da dukiya fiye da abin da ya cancanci su ka yi hukunci akan wasu ashe kai ba kai ya kamata cewa ka tabbatar cewa ka bi dokar nan ba ai wannan magana ko da za a ce an kawo siyasa kada a kai da kai da cewa dukiya ce mai ɗimbin yawa aka same ta a hannunsa a bankuna daban-daban wanda ba zai iya bayanin ya kai same ta hanyar halal ba ga gidaje kwace-kwace ko'ina saboda haka nauyi a kan ta yake ya aka yi ta samu wannan abubuwa nawa ne albashinka ya aka kama da ke su kuma ya kasa bayani saboda haka mashi ra'ayi ne ke hukunci to ashe ya rasa bakin ma da yin jini yace zai yanki an masa siyasa a cikin wannan abubuwa me yasa ma ya fara wannan abu tunda ya tsaya ne gaskiya ya kare wasu sun ce da mutunci kansa a shirin magana ma har za ta taso saboda haka wannan abu da muke shirin ba siyasa a cikin jam'iyyar APC tana da ƴaƴanta senator gwamna suna nan a gaban shari'a kan irin waɗannan matsaloli shugaban Muhammadu Buhari bai hana a yi musu shari'a
amma kana ganin kamar ba kamata ya yi a jira sai an gama shari'a-shari'a da ya shafi zaɓe ba kafin a ce a ɗauki irin wannan mataki a kan shi
ai tsarin mulki na Najeriya ya ba da iko ga ɗan sanda ga jami'an tsaro su kama mai laifi ba a ce sai ranar aiki ko ba ranar aiki ba ba a ce ko ranar sallah ko ranar kirsimeti ko ranar sallah ko kirsimeti ko mutum da gana ta kama mai laifi saboda haka babu wata rana ko lokaci da aka ware na kama wara gaskiya da kuma aka ware wani lokaci da za a iya kama su ba
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fara gwamnatin Najeriya shine mai da martani da kuma jinjinawa akan wannan hukunci da kotun sauraron ko ladabta da ma'aikata ta Najeriya ta yi a kan Justice Walter Onenge tsohon alkalin alkalai na Najeriya da ya fuskanci tuhume-tuhume a kan badakala ta cin hanci da rashawa Umar Faruk Musa mun Amurka Abuja Najeriya
to madalla a gaida Umar Faruk Musa kamar yadda kuka je a farkon shirin yau ranar juma'a ce layukan mu a bude suke domin ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku akan matsalolin da ke shamu kurwa a jallo kafin bude layukan mu mu shakata da wannan wakar
inna ma ilahukum ilahun wahid Broken in pieces, I need healing, I do. Fell off the straight path like a fate, drag me down. But I get stronger, yeah, if I conquer my temptations, no.
another one. I choose whenever I feel this pain. I just admit to you, yeah, yeah, Lord, that you're the one who can guide me through. I don't know what I would do. There is no God but you, la la.
What do these prophets all have in common?
What?
They believed in one God, and if they were alive, they would all be united. We find it in the Torah, we read it in the Gospel, we hear it in the Quran.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Salamu alaikum, wani akan layi?
Assalamu alaikum, mai magana a Jira tana gantuwa babban monitor jiran na kungiyar kudin talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da tsari da aka yi wa ma'aikatan gwamnati a Najeriya.
To, mun gode. Wani ne kan layi daga Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sai kana magana da babawa mai agogo ne da tingarin gita ta Karo local government na Nasarawa state.
To, malam babawa gare ka.
Wato ina so na dai lokaci ne akan da maganan shi Buhari kwanaki lokacin da yake campaign wancan karon. Yayi bayani akan bangaren mai. To, yana da kyau a ce Buhari ya kamata ya tsoma baki akan maganan mai, saboda ya kasance da cewa talaka yana alfahari da mai ne. Ya kamata a ce ya yi kokari a dawo da mai kasa, saboda shi talaka ya samu, domin in aka ce maka an daga mai, to wallahi ina tabbatar maka da cewa komi da komi zai iya karuwa. Saboda haka ina mai bashi shawara, dan Allah, dan Annabi, dan karkato hankalinsa wajen magana.
To, malam babal daga Nasarawa, Allah ya sa shugaba Muhammadu Buhari zai ji wannan kiran naka. Yanzu zamu leka huntuwa. Wani daga huntuwa? Salamu alaikum, wani daga huntuwa? Har yanzu kana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Layukan mu a buɗe suke, ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku a wannan ranar ta Juma'a. Yanzu zamu rika Katsina. Wani da Katsina?
Amira Abubakar mai kada daga karamin kuma
safa. Assalamu alaikum malam Amira, to gare ka.
To, ina so in yi magana akan abin da ya shafi tsaro da ake fama, matsalar tsaro da ake fama da shi a jihar Katsina. Kasancewar halin da ake ciki yanzu, mutane suna fama da matsalar tsaro. Muna kira ga gwamnatin jiha da ta sa rayuwa da su sa hannu a kawo mana karshen wannan matsala da muke ciki. A halin yanzu muna so gwamnatin tarayya da ta jiha su haɗa kai da ƙananan hukumomi da sarakunan gargajiya. A haɗa kai a sa ƙananan sarakuna ciki su sa hannu a kawo mu karshen wannan matsala. Muna fama da matsala, ba mu iya rinƙaya na mamu yi da shi.
To, mun gode. Allah ya sa su je kiran naka. Yanzu zamu leƙa Zamfara. Wani daga Zamfara?
Kuna magana daga Muhammad Sulakawar na Moda daga nan Zamfara.
To, malam Sule, salamu alaikum, me ra'ayinka?
Wa alaikum salam. Na ji daɗi dai da Allah ya kaddara mun ka samu ku yau, kuma mu ƙara tabbatar da irin kusa-kusa mu game da harkar gwamnati.
Muke godiya
da muke yaɗa harkar tsaro a cikin harkar Zamfara. To, amma dai yanzu abin da shawara ta ya kai fi sabilillahi, kamar yadda 'yan safekin nan da sojoji an ka kawo su, su yi kokari su sauta duk inda an ka sa akwai daba, a tabbatar da cewa an dace su, an hana su zuwa wasu kofin.
To, Allah ya sa sun ji daga ka Zamfara. Za mu leka Katsina. Wani da Katsina? Salamu alaikum. Wani da
wa alaikum salam. Wato, shi batun tsaro ni shi harar da zan ba gwamnati. daya ce in din matasan Najeriya da suka yi mugun yawa shi kawo ne fitire ko ba gaskiya ba ni dai shawara ta kenan kuma Allah ya taimake mu Allah ba gwamnati nasara
to mun gode kwarai da wannan kira da kai
wallahi
daga Katsina zamu leka Yobe wani daga Yobe
Mamara Abubakar ne daga Yobe
to assalamu alaikum Malam Abubakar
wa alaikum assalam ni kira da kai ga jama'a mai katon gidan yari ne na duniya da Allah ya tsare ta duk wanda ya yanka rayuwar shi sai ta san ayyara masha Allah na gode
to mun gode daga Yobe zamu leka Jos wani daga Jos
Abdulkarim Abdullahi Sariki
to Malam Abdulkarim gare ka
ni maganan security din nan na shawara nake son na bayar ma Baba Buhari ai massive recruitment kaza NYC da muke da su ba A&B na wannan shekara da wancan shekara da wancan shekara uku nan a dauke su duk soja da police a sasu intelligence don saboda ajiyar su a reserve na sojoji in Allah ya daga police don zai taimaka wani maganar su sauro na kasar nan insha Allah
to mun gode daga Jos zamu laika Gombe wani da Gombe
daga Gombe ka san kan ta da magajiyar da daga Gombe ke Nigeria
to gare ka
yawa yawa ni dai ina mika gonnan mu jiran gado a Gombe muna masa fatan alkhairi ya gaji na Muhammad yaya Allah ya baki shugabanni na gari fadawa na gari wanda za ta yi mu aiki a gwamnatin Najeriya mana hanyar mu ta jabba zuwa kan mu da ake zuwa kake
to mun gode daga Gombe zamu je a Bauchi wani daga Bauchi
ni daga Bauchi Muhammad ne daga Bauchi
to gare ka ba mu
ba na kira ku ne na kira ku ne mun gaishe ku kawai ina gaida ma'aikatan
sashen
na Amurka
to ware da Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
to muna gare ka
sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya to alhamdulillah yau ina so in yi fatan alkhairi ne ga auren da wannan rubutun shi abin za a daura yaran shi auren yaran shi guda biyu a fatan mai martaba sarkin zanzau a nan cikin garin Zaria muna fatan wannan aure da za a yi Allah subhanahu wataala ya sa albarka a ciki kuma muna fatan duk wanda ya zo lafiya Allah ya mai da shi lafiya don fatan sarki ka fi kama ilba jama'a ci ba masa katin kitin a yau ko muna fatan Allah ya sa albarka da ƙarshe ina ce dan na ce muna daura auren tsannan shi da zai annan zuru Allah ya sa albarka ta shi lafiya Alhaji Musa
ga mu dan gode zamu ne kabi wani daga biyu
sai ne su da gajiyo
to muna jin ka
yawa abinda nake so in fara shine muna tunatar da shugaban kasa Major General Muhammadu Buhari akan maganar man nan shi kare manta shine fa minister mai kuma ya ce zai taimaka a talakawa talakawa sun fita sun zaɓe shi kuma talakawa na su faɗa cikin wata wahala don Allah don Annabi tuna masa taimaka kar talakawa shiga wannan wahala
to mun gode daga biyu zamu rika kai wani da kebi
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Dan Asabe mai fata daga Yauri jihar Kebbi.
To Dan Asabe gare ka.
To da farko ina so in yi tsokaci dangane da waɗannan matsaloli da suka addabi jihar Zamfara. Akan haka nake kira ga al'ummar musulmi da kuma kirista gaba ɗaya wannan abu wala'i ne Allah ya aiko mu tashi tsaye mu roƙi Allah ki walwale mana waɗannan matsaloli na kashe-kashe na babu gaira babu dalili. Mutum a kama mutum a ce sai an biya miliyoyin kuɗi kuma baya da kuɗin ga a sai da gona a sai da gida a je a kai kuɗin fansa mu tashi sai mu roƙi Allah babu abin da yafi ƙarfin Allah
ta mun gode yanzu mu leka Adamawa ne daga Adamawa to mun gode muka ci mu samu wanda ya kiram daga Adamawa a yanzu dai kuna tare sashen Hausa na muryar Amurka mun gode addu'an da suka ba mu albarkacin bakin su akan wannan ranar Juma'a sai yanzu kuma masu tare mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba wasanni a takaice daga Kamaru
wasanni a takaice Ajiye ne Alhamis kungiyar kwallon kafa ta kasar Jamhuriyar Kamaru yana mutum Silas dan kasa da shekaru 17 suka samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta kasar Morocco da ci 2-1 a gasan cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda ake gudanarwa yanzu haka a kasar Tanzania. Kasar Kamaru dai za ta buga wasar semi-final ne na kofin wanda ya zuba kwallaye guda biyu a ragar kasar ta Morocco shine Ismaila Saidu kuma shine ya samu zamantowa wanda taurarin sa suka fi haskawa sannan an bashi lambar yabo a yayin da aka kammala takalida. Ana ganin matasan na kasar ta Jamhuriyar Kamaru dai za su halarci gasan cin kofin kwallon kafa na duniya wanda za a gudanar a kasar Brazil a watan Nuwamba daga ranar 5 har zuwa 27 ga wannan watan. Sai kuma gasar Elite One na kasar ta Jamhuriyar Kamaru anda club din Cotton Sport ta Benin Garwa ita ce ta farko akan allon wannan shekarar da maki 22 sai kuma club din Apejas wanda ta fito ta biyu da maki 22 ita ma haka zalika club din Dragon ta Birnin Yaounde ita ce ta uku da maki 20 sai kuma Elite One Ajimba anda club din Foce ita ce ta farko da maki 24 Stade na kuma ita ce ta biyu ita ma da maki 24 haka zalika ta uku ita ce club din Yanes ta Birnin Lum da maki 21 Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru.
To madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Bayan mako guda da sojojin Sudan suka yi wa tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir juyin mulki, masu zanga-zanga suna ci gaba da neman wakilci da kuma mulkin farar hula. Dubban mabiya addinin Krista sun yi jerin gwano a yau Juma'a a wuri mai cike da tarihi a tsohon birnin Kudus, hanyar da ake kyautata zaton Isa al-Masihu ya bi zuwa wurin da aka gicciye shi. Wasu daga cikin mabiya addinin suna ibada a yau Juma'a ta hanyar daukan manyan katako a kafadinsu, yayin da kuma sauran suke addu'a da kuma karanta ayoyin littafi mai tsarki, yayin da suke jerin gwano na al'ada suna tsayawa a wurare 14 da Isa al-Masihu ya bi zuwa kursiya. Mai bincike na musamman na Robert Mola ya yi bincike game da lokuta 11 wanda yake kyautata zaton cewa shugaba Donald Trump ya karya doka a kokarin dakatar da bincikensa akan ko Russia ta yi katsalandan a zaben shekarar 2016 wanda Trump ya lashe zaben, amma a ƙarshe bai iya tabbatar da cewa shugaba Trump ya karya doka ba. Prime Minister kasar Mali Samailo Babaye Maiga da dukkan membobin gwamnatinsa sun yi murabus a jiya Alhamis, wata sanarwa daga ofishin shugaban kasar Ibrahim Babakar Keita ta ce shugaban kasa ya amince da murabus din na Prime Minister kasar da na membobin gwamnatinsa.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. Kafin mu yi sallama da ku, muna yi wa Zaidu Bala Sabuwa, shugaban kungiyar muryar talaka na Najeriya, ta aziyar mahaifinsa Alhaji Ahmadu Gohi da Allah ya yi wa rasuwa a safiyar Juma'a, da fatar Allah ya ji kansa da rahama. Yanzu a madadin Zahra Ufage ta yi gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, sai injin namu Keep ni na ku Abdulaziz Adli Toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.